A sanarwar da shugaban hukumar Tunji Bello Peter ya ce hukumar na shirin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci a kasar domin kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki da al'ummar kasar ke fama da shi. Tunji ya ƙara da cewa ba za su lamunci hakan na ci gaba da faruwa ba, kuma haka ne yasa za su gayyaci shugabannin 'yan kasuwan kasar domin haɗa kai wajen lalubo maslahar da za ta kawo ƙarshen tsawwala farashin kayayyaki da 'yan kasuwar ke yi a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shi. Mr. Tunji ya ce ba abun amincewa bane a ga kungiyoyin 'yan kasuwa na sanya farashin da suka ga dama akan kayayyaki, don haka ya zama dole ga kowane dan kasuwa ya makala farashin kayayyakinsa a bayyane. Hakan ne yasa na tuntubi Balarabe Tatari wanda shine mataimakin shugaban 'yan kasuwa a jihar Kano ta wayar tarho game da wannan zargi na tsawwala kaya da ake musu, inda ya kada baki ya ce
a wannan zargi ba laifi idan ta yi shi saboda abin da ya bayyana gare ta kenan. Ada ta yi bin diddigi da ta gane cewa rashin samar da isasshen kayan abincin kafin tafiya zanga-zanga shi ya haifar da wannan matsalar. Kafin a tafi zanga-zanga da sati biyu, kamfanonin da suke supply daga wajen Kano wanda suke turo kayan Kano ko kuma inda muke zuwa mu siyo kayan mu kawo su Kano, sun daina bayar da kayan su saboda tsoron abin da zai iya zuwa.
An jiyo shugaban masu burodi na zargin ku da ƙara farashin fulawa da siga, alhalin ya ce kamfanonuka ba su ƙara koda ko sisin kwabo ba.
To shi ma kamar da yanda ya zarga, a haka ne mun wayi gari mu ma da jin cewa ita fulawar ta kai har 80,000 da wani abu, ko a wurinmu mu ma 60,000 ce da wani abu muka bayar da ita. Akwai kantin da kamar yanda ya gaya mana yana da fulawar nan, kuma ya yi imanin cewa ko da zai haɗa mutum 10-10 ya ba su buhu ɗaɗɗai a mutanen da ya tarar ba za su ishe su ba. Saboda haka ya yi iya ƙoƙarinsa sai ya ba da list duk wanda ya samu za a ba shi kaya. To bayan an gama wannan da mutane suka fahimci cewa ba kayan wadatacce, sai suke ta turowa Sublayi su samu list, su samu takarda. Idan sun samu an ba shi kaya da ya fito waje, sai ki ƙara 5,000 sai ya baki. Kura ka nan take kaya farashinsa ya canza ba tare da mu diloli 'yan kasuwa mun ƙara masa farashi ba.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce da ƙamshin gaskiya game da zargin da wannan hukuma ta yi ga 'yan kasuwa.
Ai, mun daɗe mana korafin cewa 'yan kasuwa a Najeriya suna amfani da damar yanayi na ƙasa ko na tsadar kayayyakin man fetur da kuma yanayin ƙarancin abinci da aka rufe iyakokin Najeriya da tsawwala farashi, kuma akasari zuwa suke su sai kaya su haɗa baki su ce a saya haka kawai. Mu a Najeriya mutum wanda ya sai abin 100,000 yana so ma da so samu ne ya ci ya sayar 200,000. Wannan ba kasuwanci bane, wannan shi ake kira profiteering, wato ƙazamin riba. Saboda haka mutane su ankare da wannan, kuma ba abin da yake illa ya dada talauta ƙasa.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana kokensu bisa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar babu ƙaƙƙautawa. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.